Bagi Mayang Kuya. Zancen sha'anin dangantakar Amurka da kasashen waje na daga kalamuran da suka mamaye zukata tun bayan samun nasarar Donald Trump da lashe zaben shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sami nasarar lashe zaben shugaban kasa na ranar 5 ga watan Nuwamba, tunanin jama'a a duk faɗin duniya ya karkata kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da sauran ƙasashen duniya, kama daga manyan ƙasashe irin su China da Russia da kuma ƙananan ƙasashe irin nahiyar Afirka. A lokacin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya yi ƙoƙarin bayyana manufarsa ta taƙaita dangantaka da wasu ƙasashe, to kuma wannan karon ma ya yi ta jaddada matsayarsa na ɗaukar matakai kan wannan batu a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓensa, musamman da ƙasar China, wadda ya yi zargin cewa tana kawo cikas ga tarnaƙi da cigaban tattalin arzikin Amurka. Ko baya ga wannan, tuni da ƙasashe da dama a nahiyar Turai da Asiya suka soma bayyana shakku kan ɗorewar dangantakar su da Amurka da ma wasu ƙungiyoyi da kuma yarjejeniyoyi. Ba ma kamar ƙasashen nahiyar Afirka da akasari suke amfana da tsare-tsaren tallafi iri daban-daban na ƙasar ta Amurka. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya, Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja, Najeriya, ya yi nazari kan wannan batu, inda ya soma da yadda ake hasashen sabuwar gwamnatin Trump za ta yi da dangantakar tattalin arziki da kasuwanci da China da kuma Russia.
Ta yadda zai iya ainihin fuskantar su ko kuma tunkara su, dama ya saba shi ne ya ƙara ɗaurawa ƙasar China takunkumai da haraje akan kayayyakin da ƙasar China ke kaiwa ƙasar Amurka da saidawa. To idan kuma ya ce zai haka, hakan ka iya ƙara ainihin tsada ga waɗannan kayayyaki na China, yadda zai sa China ta janye ta daina kai waɗannan kayayyaki, ko kuma haka ya ainihin rage shigowar waɗannan kayayyaki a ƙasar Amurka, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, yana iya ƙasashen Afirka waɗanda suke mara wa ƙasashen Russia da China baya ya zama cewa ƙasar Amurka ba ta yi da su, ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili. Abu na uku da ka iya faruwa shi ne waɗannan ƙasashe, musamman ma da ake ganin sun yi amanna da ƙasar Chad da kuma ƙasar Russia, ma'ana su kansu ƙasashen Russia da China ɗin a ainihin dame su, ya zama cewa an kawo wani rashin ci gaba a kasuwancin da suke da ƙasashen Afirka, ko kuma a kawo cikas dai wanda ka iya kawo koma baya a ainihin alaƙa ta ainihin ƙasar Russia da ainihin ƙasar China ga ƙasashen Afirka. Abin da ya kamata waɗannan ƙasashe su yi a wannan hali shi ne su ainihin ƙarfafa tsaro a musamman yanki na Sahel da kuma gabashin Afirka da kuma wasu ƙasashe daban-daban kamar su Mozambique da sauransu. Wannan ɗaya kenan. Abu na biyu kuma, yadda wannan alaƙa ta ƙasashen Afirka da ƙasar China da Russia ka iya ainihin shafan tattalin arzikin Amurka shi ne wannan ƙasashen a ƙasar China, musamman ma kayayyakin da suke kaiwa ƙasar Amurka, kaga idan aka ce yau ta daina kai waɗannan kayayyaki, bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki, kaga ba zai ishi ƴan ƙasa ba. Saboda menene? Akwai giɓi, an samu giɓi. Idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu giɓi, to lallai kuwa akwai matsala. Wannan shi ne abu na ɗaya.
To Prof, kamar yadda kai magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka?
a yanzu kasar Amurka ba ta da wani sauran tasiri a Afrika saboda menene shekaru masu yawa da ainihin kasar Amurka ta yi tana alaka da kasashen Afrika babu wani abu da ta tsina nawa kasashen Afrika kuma nan yayi daidai da ainihin kasashen Turawa wanda suke mulkin mallaka musamman kasar Ingila, kasar Faransa, kasar Jamus, kasar Belgium da dai sauransu. To kaga babu wani abu da babu wani tasiri da ainihin Amurka za ta yi a ainihin Afrika a wannan lokaci saboda menene idanuwan mutanen Afrika ya bude sun bude sun fahimci cewa China tana taka gudunmawa matuƙa gaya wajen ganin cewa Afrika ta samu kayayyaki na more rayuwa so Afrika ta bunƙasa tattalin arzikinta sannan kuma ya zama cewa babu bambance-bambance akwai ainihin girmama juna a tsakanin alaka da ke tsakanin kasashen Afrika da kasar China, kasashen Afrika da kasar Russia. Wannan ba ɗaya bane da irin alakar da ke tsakanin kasashen Afrika da kuma kasar Amurka.
To shin ta waɗanne hanyoyi ne ma za a iya cewa dangantaka tsakanin kasashen nahiyar Afrika da China da Russia za ta iya shafuwar tattalin arzikin Amurka? Farfesa ya ƙara bayani.
Hanya ta biyu da alaƙar kasashen Afrika da ainihin Russia da kuma China ka iya shafar tattalin arzikin Amurka shine idan kasashen Afrika suka daina siyan waɗannan kayayyaki na masarufi da ainihin Amurka ke kawo su kasashen Afrika ko kuma abubuwan da kasashen Afrika ke siya daga Amurka ya zama cewa kasar China ta samar da su ga kasashen Afrika sannan kuma da kuɗi kalilan ya zama ba su da tsada amma kuma kyawun su ya zama daidai da irin wanda Amurka ka siyarwa. To kaga wannan ya kawo illa ya kawo lukusani da rabuwa na ainihin abin da Amurka ka iya samu na kuɗin shigowa daga ainihin ɓangaren nahiyar Afrika. Wannan shine babban al'amari da ka iya faru.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga Farfesa Sharif Gani Ibrahim na Jami'ar Abuja da Baba Yakubu Makeri da ya tattauna mana da shi da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.